Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Laraba 12 ga watan Afrilu na shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Inda zamu kakkara tattaunawar makon jiya tsakanin shugaban hukumar wayar da kan jama'ar Najeriya Dr. Garba Abari da kuma shugaban sashin yada labaran rundunar tsaro Brigadier General Rabi Abubakar.
To shin ta yaya sojojin ke kallon wannan yakin da a tsakanin su yake faruwa tsakanin su da ƴan Boko Haram?
Sani cewa wannan yaki ne wanda idan yaki ne na conventional war, kuma yaki wanda na huska da huska wanda ka san inda wannan enemy naka yake, wani abu ne wanda daban. To amma wannan baka san ma inda yake ba, sai dai illa iyaka zaka iya gane wasu abubuwa, kuma kai kana kokarin bin ainin dokoki da aina aka shimfiɗa, wanda majalisar ɗinkin duniya ta shimfiɗa, amma su ba aka suke yi ba.
Su kuma hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOAA kenan a turance, me suke gani yake kai matasa ga fadawa tarkon ƴan ta'adda?
Jahilci shine umul aba'isin duk wasu masifu da zaka samu a cikin al'umma. Ka jahilci addini, ka jahilci zamantakewa, jahilci da talauci, to duk inda ka same su to ka tabbata ka kawo ko kuma ka aza a sashe na rashin zaman lafiya.
Dan iya kuwa magana yayi akan cece kuce da ake yi game da sa bakin sarakuna a lamuran siyasa. Za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To mun tambaye ku a shafukan namu na Facebook da Twitter cewa idan aka samu hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOAA kenan, National Orientation Agency, da kuma rundunar tsaro ta ƙasa gaba daya suka hada kai wajen fargar da jama'a, to shin su mutanen gari wace irin rawa su iya taka? Ga wasu daga cikin amsoshin ku.
Sakon farko daga Jamilu Muhammad Gwaram yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya abin da yake faruwa shine yawanci mutane sun san masu aikata laifi, amma abin da yasa ba sa bayyana su shine da zarar ka tona asirin su sun shiga hannun hukuma, sai a karbi makudan kuɗi a wajen su, sannan su ce wane ne ya faɗa mana, daga ƙarshe sai ka suna neman rayuwarsa, wanda hakan bai dace ba. Amma ya kamata a rufe sirrin masu bayyana musu aikata laifi, sannan a hukunta wanda aka kama da laifi.
Sai Nuruddin Musa Ille yace yau da gobe rawar da mutanen gari za su iya takawa a bangaren tsaro ita ce bayar da haɗin kai ga jami'an tsaro kansu, wurin ba da rahoton take-taken ɓata gari, sannan mu rinka kula da waye ke shiga waye ke fita, ma'ana mu rinka kula da bakin fuskoki. Haka zalika mu daina boye masu laifi ko da ƴan uwanmu ne. Ku tashi lafiya.
Sai Linus Emmanuel yace tabbas akwai rawan gani da jama'ar gari za su bada, misali wajen fallasa wanda ba su yadda da shi ba, amma wani zubin akan samu matsala, domin wani zubin in ka fallasa in baka yi hankali ba, labarin da ka kai wa ƴan sanda sai ka gaba a rufa maka asiri ba.
Sai Hawwa matar Shehu Sabo tace jama'ar gari za su taka gagarumar rawa akan tsaro, saboda su suka san kowa a cikin gari, kuma su suka san halin kowa, hakan zai taimaka sosai wajen samar da tsaro a ƙasa. Ku huta lafiya masu gudanar da shirin yau da gobe.
Sai Mujita Batarnai da ke Potiskum yace gaskiya abin da yake faruwa shine yawanci mutane sun san masu aikata laifi, amma abin da yasa ba su bayyana shi, da zarar ka tona asirin su sun shiga hannun hukuma, sai a karbi makudan kuɗi a wajen su, sannan su ce wane ne ya faɗa mana.
Sai Zayani A Alawaddu yace jama'ar gari ba su da rawar da za su taka domin ba da rahoto kan abin da suka gani ko suka ji kan zama jangwam a gare su kan haka suka fi son su zama ƴan kallo.
Sai Bashir Muktar Yusuf yace rawar da jama'an gari za su taka shine tona asirin duk wani mugu ko waɗanda ba amince mai ba.
Sai Nura Dakare yace hakika mutanen gari suna da muhimmiyar rawar da za su iya takawa kwarai da gaske wajen baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin gudanar da aikin su yadda ya kamata da kuma taimakawa jami'an tsaro wajen bayyana dukkan mai laifi cikin al'umma.
Sai Haruna Bi Tarmasuwa yace salam yau da gobe babbar jami'a. Ai ba wani abin da ya kamata jama'a su yi illa su ba waɗannan hukumomi goyen baya da haɗin kai don cimma wannan burin da kuma wannan manufar ta tsaftace ƙasa ta Najeriya.
Sai Aliyu Guda yace mu al'umma muna son ba da haɗin kai ga jami'an tsaro amma wani lokaci jami'an tsaro kan ci zarafin mutum wanda ya kawo musu bayanan sirri wanda hakan ya sa mutane ba su ba da haɗin kai yadda ya kamata.
Sai Haruna Hamisu dan Malama Daura yace salam yau da gobe yace wannan maudu'i ya dogara ne ga su hukumomin tsaro da hukumar wayar da kan jama'a yanayin yadda suka mutunta mutane da ansar shawarwarin su da kuma samun fahimtar juna.
Sai Nuruddin Umar yace matsalar daya ce kai da kai din ma sai a ce da kai a ciki shi yasa kowa yake tsoro.
Sai Safiyanu Gumal Zangon Daura yace assalamu alaikum yau da gobe ni a gani na wannan abu ne mai sauki idan jami'an tsaro za su mutunta al'umma tare da yin kyakkyawar mu'amala da al'umma. Hakan zai sa jami'an tsaro su samu labarin da zai kawo tabbatar da tsaro a Najeriya.
Sai Hussein Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau yace yau da gobe kwarai kuwa suna da muhimmiyar rawar da za su iya taka wajen sanar da hukumomi duk wani bakon ido da basu yarda da shi ba idan muka yi haka to lalle za mu samu nasara gagaruma.
Sai Usman Umar Nu'man yace salam yau da gobe hakika jama'an gari na da gagarumin rawan takawa ta wajen gaggawan sanar da jami'an tsaro akan ayyukan wasu gurbatattun mutane marasa kishin ƙasa ke kullawa amma matsala ɗaya shine jama'a na tsoron sanar da jami'an tsaro ganin wani lokacin abin na dawo ta kansu ta wajen yi musu bita da kulli.
Sai Baguda Haruna yace yau da gobe ikon Allah matsalolin tsaro a Najeriya da kuma haɗin kai domin wayar da kan al'umma yana da kyau sosai amma matsalolin cin hanci da rashawa shine matsalar Najeriya saboda duk inda ka duba zaka samu matsalar cin hanci da rashawa saboda cin hanci yayi kakatutu a cikin zuciyar al'umma har ya zama kansar cikin jini wallahi duk shike rikirkita komai a Najeriya.
To sai mu leka shafin mu na Twitter Atke Bashir yace assalam a gaskiya in bangarorin suka hada kai za a cimma gaci musamman in an fidda san rai.
Sai Atsaba Sabo 808 yace yau da gobe ya kamata jami'an tsaro su karfafa alaka tsakanin su da mutanen gari hakan zai taimaka sosai a bangaren tsaro a kasashen mu.
Sai Atbajo Gahalali yace rawar da jama'ar gari za su taka shine ba waɗannan hukumomi haɗin kai fallasa miyagun mutane da kiyaye dokokin ƙasa.
Sai daga ƙarshe a Alhaji Mele yace rawar da jama'ar gari za su taka shine baiwa jami'an tsaro da hukumar wayar da kan jama'a haɗin kai.
To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. To bari mu ji abin da ɗan iyaye ya faɗawa Aminin Sa Isa Lawal Ikira game da maganar ko ya kamata sarakuna su dinga magana akan al'ummar su a siyasance.
Wani yaro yau na hangi dan iya na ta dakawa tsawa nace dan iya wai me ke faruwa yace yaran zamani ne na yanzu naga suna neman su kurkuta tsarin tarbiyar mu na arewa wai maganar da sarkin Kano yayi ne wancan yaron ke ta kushewa kuma nayi mai magana kawai naga ya kama tikarawa nace eh dan iya ni ma naji wasu ƴan ƙasa suna ta faman tattauna kalaman na sarkin Kanawa har ma wasu sun ce kalaman sun yi kama da na ƴan siyasan da ke jam'iyyar adawa suka ce ai ya nuna wa duniya cewa tsarin tattalin arzikin kasar yana wahalar da talakawa saboda wani yanki na wannan ƙasa yana ta fama da yunwa ko da yake dai kuma suna ganin saka bakin sarkin zai sa wasu talakawa su samu sawwa dan yace na ikarani fa ka san dama bana tare da masu tsame sarakuna daga harkar siyasa saboda mun yi amanna sun fi kowa sanin talakawa saboda suna kusa gashi kuma suna da wakilai irin su masu anguwa a kusan kowane sassa kenan idan aka ce kada su yi magana akan abun da ya shafi ƙasa ai kaga dole ne ka ji bangarorin ƙasar sun balle da sa'in sa balantana ma wai sai ka ji wasu har sun fara kafa wa sarakunan kusa don kawai sun ce a gyara kusuroyin da suke ganin akwai na ƙasa ko da yake dai kuma na yarda sarakunan ma su daina tura shawarwari ga gwamnati daga nesa don irin wannan ne ke sa wasu ƴan ƙasa ke ganin kamar sun saba saban fallasa a maimakon haka dai kamata ya su matsa kusa don tattauna yadda ƙasar za ta bunƙasa nace to dan iya Allah dai ya sa mu dace da mu burin mu shine ƙasar ta yi fice shi yasa ba ma so mu ji shugabanni ko manyan ƙasa na ta cece kuce wanda an yi ittifaki shike jawo ci gaban ƙasa ya susuce a saboda haka dai idan sarakuna sun ba da shawara kada gwamnati ta burkice a maimakon haka kamata yayi ta dora shawarwarin akan ma'aunin da za ta tantance ta dauki duk abin da zai kawo kasar ci gaba ta jajirce saboda a yanayi irin na siyasa fa ayyukan alasan barka na ci gaba ne kawai kan sa shugabanni su zarce idan kuma suka yi sakacin bari abubuwa suka sukurkuce to shikenan sai mu ce tayar motocin da za su yi tafiyar sun sace
to ga magana dan iya kenan yace nace masa ya ba za ka yi wannan magana akan wannan da muke yace ai makon da ya gabata ai an yi magana akan maganar yanda za a aiki tare domin kawo tsaro a kasa da sauransu yace saboda haka shi da ya game da na ikara kawai yace masa ai shi fa gaskiya ga abin da zai magana akai
sai da Usman kaji dai mutane suna ta magana sai ce dai ba wai aka kai rahoton wani abu ba sai mutane
magana da yake kenan
kaje ka jawo makan ka jangwam
wallahi wallahi shine fa maganan a ce kai rahoto wai ya zame maka matsala to amma kuma ai zamu ji a wurin masu fushin baki shin yayi kamata ne su kansu jami'an tsaron an ka musu yayi kamata su karba da makamancin
wani yace cin hanci ne da rashawa yayi kakatutu a zakatan mutane
to yanzu amma muna da rugowa magana da su shi director Noah da wannan ba
kware kuwa ai gashi nan Sabina ta zaka
sai kuma ci gaban tattaunawar wakilin mu Hassan Maina Kaina a Abuja tare da shugaban hukumar wayan da kan ƴan Najeriya Dr. Garba Abari da kuma shugaban bangaren bada bayanan rundunar tsaron kasar ta Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar da jin yadda suke ayyukan su
Dr. Garba Abari idan kana jin wasu maganganun da suke faruwa a shiyar arewa maso gabas a batu irin na konar bakin wake abin zai baka mamaki kaji an ce an ba yaro naira 200 ya ji ta dubon an ba yaro naira 1000 ya ji har ga wani a irin nazarin da muke na hukumar ka me yake jawo irin wannan abubuwa masu ban mamaki ne
na farin farko jahilci shi kuma jahilci shine umul aba'isin duk wasu masifu da zaka samu a cikin al'umma ka jahilci addini ka jahilci zamantakewa ka zamana saboda jahilci darajarka ta kaskanta saboda haka baka da abun yi baka da abun aiwatarwa wanda yake tare da kai bashi da abun yi bashi da abun aiwatarwa to a wannan in ka tara su duka sai su haifar da talauci bayan sun haifar da talauci jahilci da talauci gayya ce ta abuwa guda biyu wanda in to duk inda ka same su to ka tabbata ka kawo ko kuma ka aza a sashe na rashin zaman lafiya na dai kenan na biyu shine mummunar aqida wanda ta riga ta shiga cikin zukatun mutane mummunar aqida da ta riga ta shiga cikin zukatun mutane shi kuma wannan mummunar aqidar kanta ita ma abin da ya haifar da ita maganar jahilcin tamfil azam mummunar aqida da ta shiga cikin zukatan mutane wasu daga cikin waɗanda ake kaiwa a ba 100 da 200 din wasu iyayen su suke ba a zahirin magana iyayen su ne saboda su sun yi saboda suna da wannan aqida na akan cewa duk wanda ya je ya aiwatar da wannan mummunan aiki wannan aiki na Aisha to yayi ne domin ya cika umurnin da Allah ya ba wannan kuma ka tabbata akan cewa ba gaskiya ne ba kuma duk wanda ya san menene littafi ya faɗi abinda suna ta faɗi to wannan duka sabanin abubuwan ke
general in na dawo gare ka me rundunar sojan Najeriya take yi domin ta inganta sha'anin haƙƙin bil'adama a yanda kuke aiki domin a kauce irin wannan zarge-zargen da suke faruwa gaba
to muna iyakar bari mu karo mu don mu tabbatar cewa abubuwan da muke yi ya daidai da ainihin tsarin duniya baki ɗaya don haka muka zo da ainihin ko ina yanzu inda muke ainihin operating muna da mun bude ainihin office na kare haƙƙin bil'adama ko ina a cikin fadin barukukinmu da kuma inda muke
na
da kanmu wannan kuma ya biyo bayan shawarar da su hukumar suka bamu ne kakena ya gwada cewa su suna da mu da alheri domin duka wanda zai taimaka maka ainihin gane wani illa to wannan mutum yana da yanka da alheri domin ka ainihin ci gaba da yin abin da kamata ka yi
na alheri domin a samu kwanciyar hankali mai dorewa ba tare da ainihin an danne mu kuma an ainihin jima wani bai kamata ba a jima roni ba ko ba haka ba so mun da dake na biyu muna don haka muka ainihin budar da wani office wanda muke ce civil military affairs muna ce mai da Hausa office wanda ke ainihin kamar inganta dangantaka tsakanin sojoji da ainihin farin kaya wannan kuma ya taimaka sosai ko ba gane sannan ko bayan wannan muna amfani da ainihin equipment yanzu ainihin kamar na sama muna amfani da ainihin wanda abin muke ce mu precisioner warkuna kamar mai ainihin date inda ka ce yayi ko kuma inda ka ainihin set naki shine zai fada ma
kana yaki kenan
ana yaki kuma in aka yi wani hari ga yan boko haram da sauransu don haka in ka lura za ka ce duk da muka fara wannan yaki har zuwa yanzu ba wani tashin wani collateral damage kamar yadda shi Elabe fada in ba ga wannan ran din ba ehe shikara nawa kenan wurin to haka wannan ya gode cewa akwai ainihin matakai da yawa da muka dauka don mu tabbatar cewa mun kare haƙƙin dukkan wanda ya kamata a kare haƙƙin shi to amma abu fada shine a kai kana naka ko ba ka mu sani cewa wannan yaki ne wanda baka san ma shi kanshi wanda ke yaki da shi ba idan yaki ne na conventional war kuma yaki wanda na huska da huska wanda ka san inda wannan enemy naka yake da sauransu wannan abu ne wanda daban to amma wannan baka san ma inda yake ba sai dai illa iyaka zaka iya gane wasu abubuwa kuma kai kana kokarin bin ainin dokoki da aina aka shimfida wannan majalisar dinki nuna ta shimfida amma su ba haka suke yi ba ko ba haka ba so haka duk wannan abun wasu abun ne wanda sai an yi la'akari da su kuma sai an gane cewa a wannan halin da muke cikin yanzu hali ne wanda ya sha bamban da ainihin yaki na gab da gab ko ba gane ba so muna ƙara kira ga mutane cewa ba yadda za a yi mu a matsayin mu na jami'an tsaro mu abin da bai dace ba na cima ɗan ƙasar mu zarafi da sauran makamancin su kwanan nan akwai wani misali wajen guda biyar zan ibada yanzu a guguje na mu gura cewa ba mu ainihin ba mu yadda da dukkan wani soja ba kuma wani jami'an tsaro ya yi ainihin cima mutanen ƙasar nan zarafi kamar yadda muka yi kwanaki mun kama an kama amurba aka mika shi ga hannun sojoji suka ainihin ba shi gwale-gwale da ƙarshen lamari yanzu kamar yadda muke yi magana na sojojin ba su cikin wannan aikin sannan ga abin da ya kana Enugu su ma wannan yaran da aka kama su kowa ya ga abin da aka yi musu ko ba haka ba sannan a Maiduguri kwanan nan akwai wanda aka kama yana ainihin cimo na yaro ɗan shekara goma zarafi wallahi as magana nake ma yanzu an bayan makurar aka mai an ɗaure shekara uku mu muna da ainihin namu ainihin dokoki wanda muke hukuntar da dukkan wanda ya ainihin cin zarafin dan kasar nan ba tare da wani abin gaba ko ba gane ba so kuma za mu ci gaba da haka kuma san Allah da goyen bayan mutane domin duk inda ka tara mutane ya da miliyan ba za ka ci ka tsammanin cewa dukkan za su zama daya dole ne a samu su za su wannan bode to amma irin wanda suka bode din su ne muke ga mutane su ma su ainihin kula su ma su ba mu reporto domin mu ainihin kaura irin wannan ɓata gari cikin wannan aikin
General Rabi Abubakar duk da bayanan da aka yi a yanzu kamar yadda shi director faɗa tun farko cewar masu wannan kai har-haren yan tsiraru ne da suka fi samu suka tsere daga dajin Sambisa yanzu misali a shirin arewa maso gabas me kuke yi domin ganin cewar an ƙara datse hanyar da za su samu su ci gaba da wannan har-haren da suke a cikin al'umma
muna yin abubuwa da yawa abubuwan kuma da muke yi ya hada da ainihin kamar wannan operation da muke yi operation gama aiki 2 wanda zai zo kwanan nan wannan operation gama aiki 2 wannan operation ne wanda ainihin ake multinational joint force suke yi tare ainihin sauran jami'an tsaro na wasu kasashe wanda muke ainihin makwabtaka da su kuma wannan operation zai zo za a ainihin yi shi kuma mun san aka yi shi Allah ya da za mu ainihin samu garuma ainihin nasara kan tsaro wanda suka rage wannan ainihin suna gudu a wannan yanki sannan bayan haka ai abin da ma sa ake ma samu abun ya rage saboda ainihin tsaron da aka sa da kuma ainihin abun da muke yi na tsaro da sauran jami'an tsaro domin ba za a ce soja ya komi da komi dole sai ya haɗa kai da ainihin sauran jami'an tsaro don haka muka ainihin a Maiduguri muna da su muna da civil defense muna da police muna da DSS dukkan su nan suna ainihin kowane yana ba da ainihin gudunmuwar shi ta ainihin kwarewar shi akan wani aiki da sauran makwancin su don mu tabbatar cewa an ainihin cin nasara na kan wannan wanda ke especially wanda ke kai wannan gonar bakin wake kamar kwanaki ne da wanda suke ainihin yin wani salo na ɗaukar jararrai domin su ainihin wuce domin su samu nasara akan kara bincike su daga shi ma wannan da aka gane an yi mutane ainihin an waya musu da kai kan wannan abun kuma sojojin su kai wannan abun ga haga ya gwada cewa da mu da sauran jami'an tsaro dukkan mu ba bacci muke ba idan mu biyu kuma muna ainihin kokarin mu ga cewa duk wani abu da zai taso kuma zai cutar da ɗan ƙasar mu mu yi kokarin ainihin magani shi, kuma muna ƙara kira ga mutane su ƙara fahimta da mu cewa mu sojin su ne, kuma muna ƙara kira ga mutane su ƙara hakuri duk abin da muka yi muna kokarin yi ne domin mu tabbatar cewa mun samu kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan ƙasa ta mu, kuma mun yi imani cewa duk abin da muka yi shi share ba zai taɓa ɗorewa ban Allah ya ba.
Dr. Garba Bari, idan muka duba Najeriya shekarun da suka wuce, shekara 1, 2, 3, 4, 5 a baya ta yi fama da tashin-tashina a shirin arewa maso gabas, a irin hangen tunaninka wace irin Najeriya za mu samu a nan gaba?
To alhamdulillah, watakila gaibu ne amma Allah kuma shi ya bar wa kansa sani, amma a irin ƙasashe da ake da shi tsakanin yanzu zuwa nan ba da daɗewa ba, akwai mataki na farko da gwamnatin nan ta ɗauka na ƙirƙiro hukumar tsare-tsare da sake gina arewa maso gabacin Najeriya, wanda ake kira Presidential Committee on the Northeast Initiative. Abinda muke tsammani shine nan ba da daɗewa ba za a sake gina wannan sashe, sa'annan kuma abinda zai biyo wannan shine za mu samu ƙasa gaba ɗaya inda ƴan ƙasa za su zama na masu rayuwa a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da walwala.
General Bari, rufe wannan shirin da kai. Sabon jakadan Amurka a nan Najeriya, inda ya yaba da ayyukanku, kuma a baya dai musan cewar Amurka ta yi kokarin hana saida ma Najeriya kayayyakin fada saboda batun take hakkin bil'adama, amma a yanzu Amurka ta cire wannan takunkumin, kuma har ma ta amince za a saida muku da jiragen nan da ake kira na aita ta kare, wato Super Tucano. Yanzu dan Najeriya wani irin soja zai gani?
Dukkan abin da za mu yi mu don mu tabbatar cewa an samu alheri kasan nan, an samu tsaro kasan nan, an samu ci gaba kasan nan, an samu bayanai wanda za su taimaka ma kasan nan domin su ainihin wargaza dukkan wasu masu niyyar wargaza wannan ƙasa. Insha Allahu za mu ci gaba da haka. Haƙƙin ta'addanci ba yake bane wanda ƙasa ɗaya za ta gama da shi, a'a, duniya da sai ta bada ƙarfinta, an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a ga cewa an gama da wannan mutane, ba wai ƴan Boko Haram kawai ba, dukkan sauran ƴan ta'adda a cikin faɗin duniya baki ɗaya. Men dukkan shi ɗan ta'adda ko ina yake ya shafe ka, ko ba haka ba? So don haka suka tabbatar mana cewa Allah za su ci gaba da ainihin ba mu gudunmuwa domin tabbatar cewa mun samu duk abin da ya kamata mu samu na kayan yaƙi domin mu ainihin gama da sauran wanda ƴan tsaron nan da suka rage a Boko Haram. Kuma Allah da mun san za mu ci gaba da wannan ƙoƙarin, za mu ci gaba da ainihin kare haƙƙin ƴan uwanmu wanda ke wannan ƙasa, sannan kuma da duka wanda ke cikin wannan ƙasa.
Masu sauraro, duka anan za mu dasa aya a madadin shugaban hukumar wada kan jama'a ta Najeriya, wato NOAA, Dr. Garba Abari, da kuma daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, sai kuma Benjamin Gawan da ya ɗauka mana sauti. Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishinmu da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
To yanzu kan kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum, wato Aminu Gamawa, don jin shin ya suke ganin yadda ya kamata a ce hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato National Orientation Agency, ta haɗa kai da jami'an tsaro ko kuma rundunar tsaron Najeriya gaba ɗaya, wanda suka haɗa da sojoji ne, ƴan sanda ne, a'a, ƴan ƙato da gora ne da suke taimakawa duka. Shin ya kuke kallon wannan al'amari? Aminu Gamawa, barka da warhaka.
Yawa, barka da na saurari bayanai da shi shugaban hukumar wayar da kan jama'a, wato Dr. Garba Abari, yayi da kuma bayanai da shi ma General Rabi. Ina ga bayanan da suka yi bayanai ne masu ma'ana kuma da gamsarwa. Na farko dai da nake so mu fahimta shi ne wannan matsala da muka samu kanmu a ciki yau ba yau aka fara ta ba. Matsala ce da tsinkar TBI tushenta ta ɗauki shekaru da yawa kafin a kai da yadda ake a yanzu. Saboda haka magance ta ma ba zai faru rana ɗaya ba. Dole sai an samu lokaci, kuma dole sai an ɗauki matakai daban-daban. Kuma ba nauyi ne da ya rataya a kan mutum ɗaya kawai ba, nauyi ne da ya rataya a kan mutane daban-daban. So tambayar ka ita ce wani irin rawa su wannan hukuma ta wayar da kan jama'a za ta iya takawa wajen ganin cewa wato su jami'an tsaro da al'umma baki ɗaya an yi aiki tare don a gudu tare a tsira tare. Ina ganin idan muka duba dokar da ta kafa ita kanta wannan kungiya, wannan ma'aikata na wayar da kan jama'a, za a ga babban makasudin da ya sa aka kafa ta shine ita wannan ma'aikata ana so ta wayarwa al'umma 'yan Najeriya kai akan abubuwan da gwamnati suke take manufofin gwamnati kuma irin ayyuka da gwamnati take zartarwa a bangarori daban-daban banda ma haka kuma ta nemi goyen bayan jama'a ya zamanto cewa jama'a sun bada goyen baya wa gwamnatin su domin ta haka ne ita gwamnatin za ta yi nasara idan muka duba za mu ga cewa ashe abin da gwamnati take yi ne yanzu na kokarin samar da su musamman a arewa maso gabas nauyi ne da ya rataya akan gwamnatin kuma ya rataya akan al'ummomin da suke wannan yankin amma da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda sun san me gwamnati ya kamata ta yi amma su ba su san wani irin gudumawa za su iya bayarwa ba to ashe ka gani a matakin farko idan muka duba sai mu ga shin shi wannan rikici da ake yi na ƴan ta'addan nan kan me ya haifar da shi Dr. Garba Abari ya yi maganan mummunar aƙida mummunar fahimta da wasu suka yi wa rayuwa kuma suka yi wa addini abin tambaya a nan shi ne wani mataki gwamnati take ɗauka ko ya kamata ta ɗauka domin wayar wa jama'a kai kan cewa waɗannan aƙidu ba addini ba ne wasu aƙidu ne na son zuciya da kuma son duniya da kuma tada fitina ya kamata ya zamanto cewa ashe ita wannan ma'aikata ta wayar da kan jama'a ta yi aiki tare da sarakuna tare da malaman addini tare da malamin makaranta wajen ganin cewa an yi amfani da yarukan da mutanen nan suke ji an yi amfani da irin al'adunsu domin a nuna musu illar bin wannan aƙida duk aƙidar da za a sa wa mutum a kansa a ce masa ka ɗauki makami ko ka ɗauki bom ka je ka kashe wani yana sallah a cikin masallaci wannan mummunar aƙida ce dole kafin a ci nasara sai an yaki wannan aƙidar yana ɗaya daga cikin nauyin da yake kan ita wannan hukuma ya zamanto cewa ba wai kawai a Abuja ko a rediyo ba a'a a je har yadda mutanen nan suke a ɗauki mutane a ɗauki masana ya zamanto cewa an wayar musu da kai jami'an tsaro suna nan suna iya kokarinsu dole a jinjina musu ko mutum yana so ko baya so ya san cewa gaskiya daga hawar wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ko baka yaba mata akan komai ba dole ka yaba mata akan cewa a bangaren tsaro dai musamman a arewa maso gabas an samu sauki kuma ana ci gaba da samun sauki
to amma
gaba ɗaya matsalolin ba za su warware a rana ɗaya ba dole sai ya dan dauki lokaci mutane suna da korafin su da suke da shi ɗaya daga cikin nauyin da aka dora wa wannan ita wannan ma'aikata shine ba wai kawai ta gaya wa jama'a abin da gwamnati take yi ba a'a abin da su jama'a suke faɗa da suke so gwamnati ta ji shi ma ya kamata ta tattaro wannan bayanan domin ta gaya wa gwamnati in aka ce gwamnati ko ba wai ana nufin fada shugaban kasa kawai ba a'a ita wannan ma'aikata zan tana aiki da kusan kowane bangare na gwamnati saboda wayar da kan jama'a da kuma wayar da kan wa'annan ma'aikatu dangane da kyakkyawar dangantaka da ya kamata a samu tsakanin gwamnati da wanda ake mulki.
To abin da nake son ni ma ya hauri mara akwai abin da nake son tambaye shi naji kaman kina cewa ya amsa waccan ko to wanda da kika so ki
tambaye. Da wai na son tambaye shi kaje yadda korafin mutane da suke cewa game da rawar da za su taka in suka kai bayani ga jami'an tsaro sai abin ya dawo kansu me zaka ce shi ma ga wannan.
Kuskure ne idan har mutum ya yi bajintaka ya yi jarintaka ya kawo bayani mai mahimmanci amma kuma sai maimakon a yi amfani da shi a kare shi aka ji aka fallasa asirinsa haka har ya kawo aka yarsa rayuwarsa a baya an yi kurakure akwai mutane da yawa da suka rinsa a irin wannan kuskuren amma su ma da kansu sun faɗa cewa yanzu suna kokarin kawo gyara abin da ya kamata a yi shi ne a yi tanadin wani tsari zai nuna cewa mutum zai iya kawo bayanai na sirri da zai taimaki jami'an tsaro ba tare da ya saka rayuwarsa cikin hadari ba ko kuma har rayuwarsa ta shiga cikin hadari kamata ya taimaka masa amma daukar sa za a yi a kai shi wani guri a goye shi ko a bashi kariya ya kamata amma
kamar yadda ake a kasashen duniya
hakan nan
to a cikin kalma ɗaya ko biyu mutane suna cewa fa su wannan National Orientation Agency ma wai da yawa ba su ma san wace ce ba shin akwai wani abu da za su yi akai idan mutane su daɗa sanin su a cikin kalma ɗaya biyu don baka da minti ɗaya ma baka da shi
dole su yi amfani da duk kafofin da ake da shi na wayar da kan jama'a domin sanar da jama'a ayyukan da suke yi kuma su ɗauki mutane na ƙwarai kuma su ci gaba da wayar da kan jama'a kuma su ci gaba da yin aikin don Allah don ci gaban kasa.
To mun gode Aminu Gama ba sai ran Juma'a za mu neme ka akan maganar almajirai in Allah ya so ya kai mu.
Za mu madadin Maryam Bashir Bagaje.
Safinatu Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown wanda shi ne jagoranci shirin sai injiniyanmu ne Vasco Valaris wanda ya haɗa mu da ku a Facebook Live shi ne Abdulaziz Adeli Toro. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya sai gobe.
ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.